بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada fuskokin mu a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan gari na Kumo Akko local government. Yau 10 ga watan Ramadan shekara ta 1442 Hijriya, wanda shine ya dace da 22 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Muna darasi na 9, zama na 9 a cikin wannan sura mai albarka, suratul hajj, wanda a jiya an rama aya tsaye da mu ne a boda, inda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi shelar aikin hajji, wato ga dukkan duniya gaba ɗaya, wanda Allah ya sa ya samu dama ya samu ikon zuwa. Allah ya ce a tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, wasu su zo da kafa, wasu su zo da abin hawa, kuma za su zo daga wurare masu zurfi masu nisa, min kulli fajjin amiq. To azama za ka fara karantawa daga aya ta 27 har zuwa 28. Mu je mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
نعم.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم.
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
الله مدوكين سركي يا عمر شيء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتي yayi shela a cikin mutane bil hajj. Kamar wannan aya tana nuni akan Allah tabaraka ta'ala ya ce ayye kuwa ayi shela a gaya mutane muhimmancin aikin hajji, ziyartar ɗakin Allah tabaraka ta'ala ga wanda Allah ya bashi iko. Aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, wanda duk wanda Allah ya bashi wadata da lafiya idan bai je aikin hajji ba, to musuluncinsa bai cika ba. Daga ana bin bashi ga duk wanda yake da iko alal aƙalli a rayuwarsa kafin ya mutu ya je sau ɗaya. Duk wanda ya je aikin hajji sau ɗaya, to ya sauke nauyi na biyu da na uku da na huɗu da na biyar da na kaza, duk wannan na nafila ne, ba na dole ba ne ba. In ya samu dama ya je, in bai samu dama ba ba damuwa, ko in ya ga dama ya je, in ya ga dama ba sai ya je. Kuma aikin hajji yana wajabta ne ga wanda yake da uzuri, yake da abin hawa, mana yake da daman ya isa, sannan kuma yana da uzuri azadu wa rahila, uzurin da zai bar wa iyali, BTA, guzurin da zai riƙe a hannu a can ya ci ya sha ya kama hotel da zirga-zirga da zurucin da zai je ya dawo a can. Wanda aka ba shi kuɗin kujera ko aka ba shi kujera, ba a bar masa guzurin da zai bar wa iyalinsa ba, aikin hajji bai zama wajibi a kansa ba. Na faɗi wannan ne saboda kujerun da 'yan siyasa suke raba mutane, sai a zo a jefe ka da kujerar Makka alhali shinkafa da waken da zaka ci da rana ma a gidanka gagara ka take sai kai buge buge duk wanda yaje feta da kudi ran maka ya kamata yaje feta da wata 500 da zaka bari a gida haka su ma su dan walwala ko ba ka ba sharadi ne na zuwa aikin haji sai da guziri da mutum zai rike da wanda zai farwa iyali ba dan ba a ce zaka je aikin haji ka tafi ka bar iyalinka a cikin yunwa da talauci da roko da bara sannan lafiya dole ne sai mutum yana da lafiya idan mutum yana da kuɗi yana da guzurin yana da abun hawa kuma ba shi da lafiya aikin haji bai zama wajibi a kansa ba dan na mai lafiya ne sannan kuma ana tanadi din aje aikin haji tanadi na imani tanadi na bankwana da yawa cikin magabata na kwarai idan za su tafi aikin haji kamar za su tafi bankwana ne duk nauyi da bashi da ake bin su sai su je su ta biya haƙoƙi na mutane da yake kan su sai su yi ƙoƙari su ta sassaukewa saboda za su je aikin haji ba irin yanzu ba sai dai ka ji mutum put ya daga ya tafi kana bin sa wata 150 ya je ya biya kusan 1,000,000 bai biya ka hakkinka ba ya ƙara gaba to yana daga cewa wannan malaman fiqh suka yi bayani in mutum zai je aikin haji ya biya basussukan da suke kansa ya sauke nauye-nauye na iyali kudin makaranta larurori da ake da shi duk ya sauke sannan ya tafi don ba lallai ba ne in ka tafi ka dawo kamar yadda da yawa daga cikin ma'aikata aikin hajjin suka tafi ba su dawo ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a je aikin hajjin nan ya shaidu manafi'a lahum don mutane su shaida manafi in an ce manafi ana fassara shi da manasik al-manafi wal-manasik don su halarci nau'o'i na ibada wato zuwa arafa aiki liyashhadu manafi lahum su shaida su halatta wato abinda zai musu amfani kalman manafi din nan malamai suna fassara shi da al-manasik idan an ce manasik ana nufin kamar ibadu da ake a aikin haji zuwa arafa muzdalifa mash'ar al-haram da sauransu ko kuma liyashhadu manafi lahum manafi din sai dauki ma'anar wato salati neman gafara dan duk wanda ya je aikin haji zai samu gafara ta ubangiji wanda Allah ya ce man hajja falam yarfus wa lam yasuk raja'a ka yawmi waladatu ummuhu wanda ya aikin haji bai fasikanci ba bai kusanci mace ba bai yi wata yasasiyar zance ba to zai koma gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to kaga wannan ai amfani ne wanda Allah ya kai shi zai je dawo kamar tsohuwarsa ta haife shi yau jariri sabo fil aleda ba shi da zunubi ko daya da ya shaidu manafi lahum su halarci kasuwanci saboda akwai masu yin kasuwa a aikin haji harkar nema harkar kasuwa a aikin haji halal ne da ya shaidu manafi lahum ko kuma duk wani amfani duk abin da za su fa'idantu da shi an halatta musu shi shi yasa malamai suka ce akwai amfani guda biyu almanafi'u ad-dunyawiyya da almanafi'u ad-diniyya su samu amfani guda biyu amfanin addini akwai gafarar zunubi ga duk wanda ya aikin haji Allah ya karbi aikin sa akwai yafe zunubi akwai amsa addu'a ana kyautata duk wanda ya je aikin haji ya daga hannu ya roki Allah Allah yana yafe mai zunubansa kuma yana karban addu'arsa akwai samun yardar Allah duk amfani ne wannan na addini amfani ne na addini akwai kuma amfani na duniya haduwa a wuri mai tsarki dukkan wato musulmi a duniya da Allah ya masa arziki ya je aikin haji zai je ya hadu a wannan guri dahiri wuri mai tsarki ga sanin juna kai aboki dan China kai aboki dan Kamaru kai aboki dan Chadi, kai dan America, kai dan Gabon, kai dan Ghana, kai dan kowaye ma ana haduwa ana samun ta'aruf sanin juna alal birri wat taqwa ga kaunar juna wannan duk amfani ne na duniya aka karbi lambobi na waya wata kila a shirya wasu abubuwa na business na karuwa ko ziyartar juna a kasashe daban-daban ko kuma siye da siyarwa akwai manyan yan kasuwa da suke zuwa aikin hajji su samu kudi sosai wanda Allah ya halatta ai kasuwa aikin hajji da wani wannan cikin amfani na duniya kalmar manafi din Allah ya kawo ta bisigati at-tankir litta'mimi wat-ta'zimi wat-tafsir ya kawo ta nakira ne dan ya kawo ta gamammiya amfanin kuma ya zamanto mai girma mai yawa kuma manafi'a azima wa shamila li umuri ad-din wa ad-dunya li yashhadu manafi'a lahum da samu amfani wanda yake na masu girman gaske gamammun amfani na addini da duniya gaba daya ba za a iya iyakance wannan amfani na aikin hajji ba ba wani wanda yake ce maka ga iya fa'ida da amfani da ake samu na aikin hajji ga cin abinci na daban wanda baka saba da shi a garin ku ba da wata kila a nan gida Allah da ya rufa siri abin sai hankali abin da kake ci amma idan ka je can gyararren abinci zaka ci lafiyayya lafiyayye ka ja kajin da baka saba jin su a gida ba ka sha madarar da baka da ita a kasar ku ka samu ruwan zamzam mai dadi mai tsarki ruwa mai albarka ma'un mubarakun ka sha ka je ka ga wurin da baka taba gani ba ka ga dakin Allah dungurungum inda Annabi Ibrahim ya gina inda annabawan Allah suke tadawafi inda manzon Allah yayi limanci kai wannan amfani yana da yawa kware da gaske Allah tabaaraka ta'ala yace wa yadhkuru smallahi fi ayami ma'lumat su ta ambaton Allah a cikin kwanaki sanannu ana nufin kwanakin goman farko na Zulhajji ayyamun nahri ake cewa ko yawmul idi wa yawmut tashriq da sun shiga ranar idi da ranar yanyane 11 12 13 ga wata duka suna ciki ya shadu manafi alahu wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat alama razaqahum min bahimatil anam a bisa abinda Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima raƙumi yana cikin dabbobin ni'ima shanu suna cikin dabbobin ni'ima tumaki dangin tumaki gaba ɗaya suna cikin dabbobin ni'ima abinda ake nufi li yashhadu manafi lahum wa li yaksuru min zikrillah su samu amfani su yawaita ambaton Allah su yawaita yawa Allah da'a fi tilkal ayyamil mubaraka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kuma su gode masa alama razaqahum a bisa abinda Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima da za su yanka su samu kusanci zuwa ga Allah ka yanka raƙumi ka ci nama ka samu lada ka yanka bijimi ka ci nama ka samu lada kai sadaka ka yanka rago ko tinkiya ko akuya ko tauri duka ka samu kusanci zuwa ga Allah kuma ka samu lada wannan ai ba karamar ni'ima bane shi yasa Allah ya ce fakulu minha wa at'imu alba'is alfaqir ku ci daga cikin waɗannan dabbobi da aka ba ku na ni'ima wanda ya yanka raƙumi ya ci daga ciki wanda ya yanka saniya ya ci daga ciki wanda ya yanka dabbobi shi ma ya ci kuma wa at'imu alba'is ku ciyar da wato talaka alfaqir wato wanda alladhi asabahu bu'sun wa makruh wanda abin ki da talauci ya dame shi bayan talaucin ga kuma bukata to ku nemi naman nan ku bashi Allah ya halatta muku ku ci lil ibaha yawa da aka ce fakulu minha Imam al-Alusi yake cewa fakulu minha din lil ibaha bina'an ala anna al-akla minha kana manhiyan da an hana cin naman dabbobin layyadin na aikin hajji na hadaya da ba a ci duk wanda ya je a yanka hadaya ba zai ci ba a shari'a to shi ne suka ce innal amra ba'da al-man'i yaqtadi al-ibaha idan an bada umarni da a shari'a an ce kar ayi abu kuma yanzu aka bada umarni aka ce a ci ko kar ayi a da aka ce sai yanzu kuma aka ce ayi to wannan umarni din yana nuna halacci ne ba dole bane. Wannan shi yasa kaga da yawa alhazai suna yanka dabbobin su basu gama naman ba kuma basu ci naman ba. Da yawa yanzu anan gurin akwai alhazai da suka yi aikin hajji bila adadin, amma inda zan tashe su ɗaya bayan ɗaya ba wanda zai ce ya taɓa cin naman dabbar da ya yanka, saboda fakulumin haɗin halal ne ba wai umarni ne na dole ba, tunda da an hana ci ɗin yanzu aka ce a ci. Shi yasa mutum zai je yanka bai ma san ina aka yi namansa ba. Allah saka hukumar Saudiya da alkhairi da tsarin da suka kawo, saboda irin wannan taro na miliyoyin mutane suke zuwa aikin hajji. Ina ce kowa zai je yanka raƙonsa da raƙuminsa da ainihin wato dabbarsa, ai garin ma bai zai yi gaza ba. Za a yi wari ne, za a yi ƙazanta, za a yi jini da cututtuka da za su yadu, amma sai aka ware wani guri ana ce da shi majzara, wurin yanka dabbobi na hadaya. Duk wanda ya je banki ya saya da receipt ɗinsa a kwamfuta, automatically za a tura wa kamfanin kawai zai kai dabba ɗin ta iya adadin kuɗin da ya saya. Za a jera su a layi kawai ana ta yankawa, ana gyarawa, ana yankawa, ana gyarawa, ana yankawa, ana gyarawa, ana sa su a cikin wato freezer, manya-manyan tafka-tafka wurin ajiyar nama ake ajiye su. Wannan naman yakan iya shekara. Akwai wanda ake bari a cikin ƙasar ana raba wa talakawa mabukata, ƙungiyoyi na addini waɗanda suke taimakon mutane suna raba musu abinci, to suna zuwa suna yin rijista, hukuma tana ba su wannan nama da ake yi na hadaya, su kuma duk sati suna ba wa mutum. Har akan wayi gari ma idan mutum aka yi masa haihuwa ba shi da ragon da zai yanka, in ya je rubuta takarda a wata ƙungiya sai a ba shi rago guda cikin waɗannan ragunan na alhazai da suka yanka, suka tafi suka basu a ƙasashen. Wasu kuma naman ana kaiwa ne ƙasashe na talakawa mabukata, sai a rinka kaiwa naman fi sabilillahi. Ana ba da labari mu ma an ce kamar yadda dai ake faɗa, an taɓa tallatawa hukumar Saudiya za ta rinka aikowa Najeriya wannan naman. Shugabannin da suke mulki a wannan lokacin suka ce ai su ba talakawa ba ne, ba su da bukata. Gaskiya an cuce mu, magana ta Allah. wallahi muna da bukata. Ko ba ku da bukata? Muna bukata sosai wallahi. Yawwa, ƙaryar manza ce kawai. Yawwa, kun hana mu dai kawai. Amma da za a taimaka a rinka yin wani oda jiha-jiha ana kawo mana, wallahi da an taimaka mana. Yanzu ni na shaida a Madina akwai ƙungiyoyi da suke raba naman nan wa mutane, wallahi mutum zai zo a yi masa haihuwa bai da ragon da zai yanka, sai dai a ba shi rago guda. A Madina akwai wuraren da duk satin duniya talaka zai je, wallahi layi zai bi sai a ba shi rabin rago, ya je ya daddatsa shi ya sa shi a firij ɗin, sai sati yana cin naman miya. Kaga an taimaka, a ba shi madara, a ba shi shinkafa, a ba shi taliya, a ba shi shuga, a ba shi makaroni, a ba shi kala, wasu ma har da ɗan kuɗin kashiya suke ba. Wannan abun haka yake diman da'ima. Su wannan shine amfanin ƙungiyoyin addini a wajensu. Ba wai su ta karɓan fi sabilillahi suna sokewa ba, a'a su karɓowa suke a wajen gwamnati su raba mutane. Ina fata ana fahimta. Shine amfanin ƙungiya ta rinka taimakawa mutane, tana agazawa talakawa. In ba su hali suka bayar sai a sake, sai a bawa mai, sai a bawa mabukata a taimaka musu. Amma su masu halin nan suna bayarwa, mu kuma namu gololi ne. Kowa ya zama gola ya rungume baya sakewa da sauransu. Sai dabbar ta sai je a yanka masa a ƙauye, sai ya ɗauki naman sai babbaka ya ci. Amma dai a irin tsarin da ake yanzu na zamani gaskiya mutum bai iya samun naman sai ci ba. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir. Sai Allah ya ce mai arama.
ممن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
To bayan nan kuma ثم ليقضوا تفثهم, Allah ya yi bayanin abinda za a aikata wato bayan ya halatta musu wato su fita daga ihrami in an gama aiki kenan. ليقضوا تفثهم, su kokarin kawar da kazanta da ke jikinsu. Al-muradu bil qada'i huna, abin da ake nufi da liyaqdu, ana nufin al-qasu, ana nufin al-faslu. wato kawar da wato datti, kawar da farci, kawar da gashi, yin aski, yanke farci, shine summa liyaqdu tafasahum, su cire gashi su aski su yanke farci tunda sun gama aikin hajji. A larabci akan ce tafisa fulanun kaman wato fariha, kaman yadda ake cewa yatfasu tafashan fa huwa tafithun, duk wannan kalmar tafasa din ne. Yayin da mutum ya bar wanka, ya bar saka turare, ya bar at-tanzif, sai kazanta da datti ya kama shi, al-wasakh ko al-awsakh, to shine ake cewa tafisa fulan. To summa liyaqdu tafasahum, su kawar da duk wata kazanta da take jikinsu kenan. Waliyatawafu, su je su yi tawaful ifada, wanda ɗaya ne daga cikin arkanul hajji. Tawaful ifada shine tawaful hajj, tawafin da ake yi idan an baro Mina, an je Arfa, an dawo, to sai a zo a wannan babban tawafi wanda alhazai duk wanda bai je ya yi shi ba, bai da nutsuwa, bai da kwanciyar hankali, da wannan tawafin ne ake samu at-tahallul. Wanda duk ya je wannan tawafi yake, wai sai ga ya je gida, ya saka kayansa, ya dawo Mina, yana sake da kayan sallah, kuma yana jin cewa ya sauke wani nauyi. Waliyatawafu, su je su yi tawafi bil baitil atiq, da tsohon gida, gida wanda yake tsoho da dadde, shine dakin Allah. Aiko da dadde ne ko, shine aka ce al atiq. Abinda ake nufi da al baitul atiq, ana nufin al baitul qadim, wato gida wanda yake da dadde ne, saboda shine awwalu baitin wudi'a, shine gidan farko da aka fara yi saboda yi wa Allah bauta a bayan kasa, shine dakin Kaaba. Da jiya na muku bayanin asalin ginin dakin Kaaba. Wasu malamai sun ce da Allah ya ce da ɗakin Kaaba baitul atiq ne, ba dan komai ba, saboda Allah, wato Allah ya yanta wannan ɗaki nasa, ba zai taɓa yiwuwa wani abokin gaba ya yi nasara ya zo ya rushe shi ba kwata-kwata, har duniya ta tashi ba wani kafirin da zai samu ƙarfi da zai je ya rugurguje ta ɗakin Allah. Shi yasa aka ce da shi al baitul atiq, wato yantaccen ɗaki ne da ya fi ƙarfin arni ya je ya rusa shi, ya fi ƙarfin maƙi ya je ya rugurgura shi. Wato a taƙahu Allahu min an yatasallata alayhi jabbarun fa yahdimahu aw yukhribahu, ba yanda za a yi wani jabberi, wani mai ji da ƙarfi da nuna isa ya je ya illata wannan ɗaki. Amma yau da gobe takan iya sa ɗakin ya rushe, ko kuma wani abu ya same shi, kamar misalin ruwan sama, da ba dan an inganta gininsa ba, an taɓa yin gobara, ɗakin ya taɓa yin gobara, ya ƙone, ruwa ya taɓa rushe ginin, aka ɗauki shekaru ma ba iya gina shi ba, sai da aka yi ta neman taimako don a zo a sake jaddada gina shi. Abinda ake nufi, bayan sun kawo abin da aka wajabta musu na aikin hajji su alhazai, to sai kuma su kiyaye, su cire dukkan ƙazanta da ta saura a jikinsu, shine aski da ake yi. Yanzu duk alhaji idan ya gama aiki ba yana zuwa yana yin aski ba, ai shine summa liyaqdu tafasahum, ba yana zuwa yana ainihin wato a cire farce ba, shine summa liyaqdu tafasahum waliyatawafu bil baitil atiq. Wannan aya da muka karanta a baya, za mu ga tana nuna mana cewa Allah ya yi narkon azaba ga duk mutumin da yake ƙoƙarin wato hana mutane su zo su yi aikin hajji, da nau'i-nau'i na azaba da Allah ya yi bayani. Sannan kuma Allah ya yi bayanin duk wanda ya je wannan ɗaki, da shi da ɗan gari, da ɗan birni, da ɗan ƙauye, duk ɗaya suke ba su da bambanci wajen ibada a ciki. Sannan kuma an mana bayanin falalar wannan ɗakin Allah, sannan an yi mana bayanin matsayin Annabi Ibrahim, irin yadda ya gina shi, da yanda Allah ya ɗaukaka wannan ɗaki ya girmama shi. Duka dai duk mun karanta a cikin wannan aya din, kuma daga ƙarshe Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya yi shela a gaya mutane a fito a zo aikin hajji. Masu kuɗi, a fidda kuɗi a je a yi aikin hajji, ibada ce, ana samun falala ta yafiyar zunubi da samun kusanci zuwa ga Allah. Daga ƙarshe Allah ya ce da ya shadu manafi alahum, su je su samu amfani masu tarin yawa, da zama da bayanin waɗannan amfani. Daga nan kuma sura ɗin ta hajji ta tsallaka, ta fara yi mana zance dangane da girmama wato hurumatullah, wurare masu alfarma na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da irin abubuwan da Allah ya halatta wa bayansa na ni'imomi, da kuma mummunan sakamako na waɗanda suka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya ce zalika, na'am,
zalika wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbih wa uhillat lakum al'am illa ma yutla alaykum fajtanibu rijsani al-awthani wajtanibu.
Allah ya ce zalik, wannan zalik din ismul ishara ake ce da shi a wajen malaman nahwu. Zalika wa man yu'azzim hurumatullah, wannan zalik din, kalmar zalikan ita kadai akan kawo ta ne a irin wannan tsari na zance don bambance tsakanin zance guda biyu. Yanzu dazu Allah ya gama mana bayani na abubuwan da za a yi an ajiye aikin hajji, amfani da za a samu da sauransu. To ana so a kawo mana wani zance yanzu na biyu don a bambance tsakanin aya da ta muka tsaya da wacce za mu zo mu karanta yanzu. To shi ne sai ake kawowa zalika ɗin. Ina fata ana fahimta. To amma a shahararren zance a yare na Larabci an fi kawo haza, amma nan Qur'ani ya kawo zalika. Amma an fi kawo haza kamar yadda Allah ya faɗa wata aya, haza zikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. An zo wato da wannan lafazi ne don a yi nuna mana girman abin da za a yi mana zance a kansa, da kuma matsayin abin da za a gaya mana bayan zalika ɗin. To ana so a nuna mana cewa a girmama hurumatullah. To menene hurumatullah? Wa man yu'azzim hurumatillah, wanda ya girmama hurumatullah. Hurumatullah shine dukkan wani abin da Allah ya yi umarni a aikata shi, ko kuma dukkan abin da Allah ya yi umarni a girmama shi, kuma ya hana a aikata wannan abu, ko kuma abin da Allah ya hana a aikata shi. To duk wanda ya girmama umarni da hannun Allah kenan ake so a ci. Ina fata ana fahimta. Aka ce anan abinda zai fara shiga wa mai yu'azzim hurumatullah, abubuwa masu alfarma na Ubangiji, abubuwan da Allah ya ce a girmama su, a mutunta su, a aikata su. Anan ana nufin abubuwan da suka shafi aikin hajji. An haramta fasikanci a aikin hajji. Duk wanda bai yi fasikanci ba ya yi ta'azimu hurumatillah. Allah ya hana duk wani abu na fasikanci. Man hajja falam yafsuq walam yarfus. Allah ya hana wato jayayya da musu idan an je aikin hajji. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji. Waɗannan abubuwan kiyaye su ne ta'azimu hurumatillah. Wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa da Allah ya wato ya mai da su wato ya haramta a aikata su, kamar farauta, duk suna cikin hurumatullah, abubuwan da Allah ya haramta a yi a girmama wannan umarni na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Amma ana girmama wannan umarni ne da ilimi, don in mutum bai je makaranta ba, bai karanta Allah ya ce annabi ya ce ba, to ba yanda za a yi ya san wannan abun bai da kyau. Yanzu alhazai nawa ne suke zuwa aikin hajji suke musu? Mutum ka ga ana tafka musu akan siyasa a ɗakin alhazai, kai a harami ma in an fito gindin Darut Tauhid ana shan iska, ai ta musu. Wanda haramun ne alhaji yana aikin hajji yana musu, haram ne. Ga fasikanci kala-kala daban-daban, kallon matan mutane da neman mata ma duk ana yi. Mutum ya zo ya ga mace mai haske ya je aikin hajji, ya rike mata wuta ya tabbata ya gane ina ne masaukinta. Hazzina, hazzina an kama alhazai suna yi. Ka kasa gane me ya kai shi. Wani an haɗa shi da matar abokinsa, irin wannan abin da ake yi, kawai mutum za ta baki haji sai hada ta matarsa da abokanansa, wannan gargajiya ne wallahi. Abokinka ai kura ce yayi, ya za ka hada matarka da abokinka? Abokinkan nan fa yakan iya zuga matarka ta rabu da kai ya aure ta, akwai hadari, dan ba muharramin ta bane. Sai dai ka hada ta da abokananta mata, ka samu taron mata a garin ka hada ta da su, wannan ya halatta. To wani an hada shi da matar abokinsa, insha Allah ta'ala sai da ya san yadda ya je lalata da ita a garin Makka. Kaga mutum ya dauki matar abokinsa ya dauka musu shatar mota, sun zauna a kujerar baya suna ta hira, ta je ta sa hakorin Makka, ta sai gwalagwale ta riƙe, sun shiga kasuwa a Jidda, yana mata sayayya matar abokinsa ne, su yi hira a dariya a shakata. A wannan zamani na fitira wallahi ba daidai bane, kuskure ne. Yanzu duk wanda zai je yana alaka da mace, yana hira da mace, yana wane ne da mace, kaga bai yi ta'zimu hurmatillah ba. Amma Allah ya faɗa a cikin wannan aya, wa man yu'azzimu hurmatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih, girmama hurmatillah din nan shine fa alheri a gare shi a wajen ubangijinsa. Musu kan ba magana dama, musu wasu sai annu ana cewa da Allah alaji kai hakuri ka yale shi ka bar masa, alaji sake masa tunda ya ja. Kun barar da aikin hajjin kwayi, lada da yawa ya tafi, ba a musu aikin hajji, ba a duna abu na fasikanci, ga amfani da wayoyi na zamani, ai ta kalle kalle mutum yana aikin hajji babu inda baya shiga, ya duba matan da ya ga dama, ya shiga fejin da ya ga dama, ya kalli abin da ya ga dama, kuma wai yana daure da ihrami, wai yana aikin hajji. Abin tausayi zaka je ka tarar da alhazai a Mina, wannan duk wanda yake zuwa aikin hajji a shekarun nan zai ga muku billahi alazim. Idan ka je rabin tantin gaba ɗaya kowa waya ce a hannunsa yana chatting kawai, Allah ya san me suke chatawa, me ake dubawa, kadan ne zaka sun dauki Qur'ani a wayar suna dubawa. Fasikancin ko a waya ana yin shi. Allah Allah alhazai dangane da aikin hajjin ku, zalika wa man yu'azzim hurumatillah wa huwa khairul lahu inda rabbihi, Allah yace shine yafi alkhairi, ai hada ta'zim khairul lahu inda rabbih, shine yafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa. Iz bi sababi hada ta'zim li tilka alhurumat yanalu ridha rabbih wa thawabih, saboda da wannan girmama hurumatin Allah mutum zai samu yardar ubangijinsa, zai kuma samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Da yawa hadisi sun zo a cikin sunna, wato da suke magana akan hani dangane da aikata abubuwa marasa kyau a cikin aikin hajji, ba dan komai ba, dan a tsare alfarmar wato aikin hajji din. In kun kiyaye wannan shine za ku samu falala da amfani da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara muku za ku samu a duniya da lahira dangane da wannan aikin hajji. Allah ya ce wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum, ya ci gaba da mana bayani na hukunce-hukunce da yake da alaka da waɗannan dabbobi na ni'ima, shanu, raƙuma, tumaki. Allah ya ce na halatta muku shanu, na halatta muku raƙuma ku yanka, na halatta muku tumaki ku yanka. Shine wa uhillat lakumul an'amu, ai ahallallahu ta'ala lakum fadlan minhu wa rahmatan, falala daga gare shi, tausayi daga gare shi, ya halatta muku ku yanka waɗannan al'an'am, ku yanka ku ci. Amma sai dai abinda za a yi muku bayani nan gaba, ai illa ma yutla alaikum tahrimu zabhihi, abinda aka haramta muku ku yanka su, wa tahrimu aklihi, da abinda aka haramta muku ku ci, to wannan kam ku nesance shi. A nan gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi a dunkule ne, amma a cikin suratul an'am ya kawo shi dalla-dalla din. Allah yake qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun او فسقا اهل لغير الله به الا ما يتلى عليكم دين دي مشي ادن قلي بند ابن ده ذا اكرنتا muku to shine yayi bayanin sa a cikin wannan sura da muka fada Allah tabaaraka wa ta'ala ya hana wato cin mushi jama'a mushi haramun ne me ake nufi da mushi mataccen abu dabbar da ta mutu ala hatfi anfiha mujibin da ya fadi ya mutu ragon da ya fadi ya mutu akwai da ta fadi ta mutu wane ne da ya fadi ya mutu haramun ne cin mushi wannan umarni ne an ba wai shi aikin hajji ba akwai da yana da kyau a rinka mutane bayani saboda akwai marasa tsoron Allah a yau waɗanda suke bawa mutane mushe suna ci akwai mahaushin da aka kama aka ga naman sa arha ko ina nama ya tashi amma shi nasa arha ya gashe shi ya zuba masa mai gashi kaya guda da aka bincika ashe gogan naka zuwa yake ya zagaya duk inda aka samu mushen dan akuya ko mushen rago ko mushen doki to shi zuwa ake a sanar da shi da daddare yake zuwa ya fede shi daga tarinsa ya yanko shi ya zo ya yanka ya soka mutane shi a tukuba yana sayar musu subhanallah yayi ta ba mutane naman mushe suna ci ɗan hizba a wannan jiha suka je aka kama shi aka rasa ya ma za a yi da shi aka bincike shi yace gaskiya ne duk inda aka yi harkar mushi a garin nan to shi ake kaiwa kaga ashe akwai marasa tsoron Allah da suke ba mutane mai mushe akwai mutumin da aka nuna mun shi ni da shi muna magana yaro ne saurayi mata shi yace ai shi yana cin mushe ai nake zaga na cin mushe yace to laifi ne cin mushen to daga nan na gane wannan wato diga ne cikakke bai ma san ina ma yasa gaba daya yace wallahi bai san adadin mushen da yace ba shi daman kawai da an samu mushi an gwasu kawai shi ake magana ya zai bare shi babba ke cinye kawai ba dai nama bane ba mushe wal iyadu billahi so ya kamata a kiyaye akwai dangane da masu mu'amala da dabbobi da sai da dabbobi masu kaiwa dabbobi kudu labari ya zo akwai marasa tsoron Allah a cikin su wanda idan yunwa ko wahalar tafiya ta kashe dabba to sai a hada baki da masu kulawa da su su kakaba wa dabban nan wuka bayan ta riga ta gama mutuwa sai a yanka ta a bita da ruwa kawai in an sauke ta sai a ce wa mutane kasawa ta yi alhali ba kasawa ta yi ba mutuwa ta yi aka dauki wuka lafiyayya aka yanka ta kawai kuma a haka za a sayar wa mutane wai a rage asara ana yi wa shanu haka manya-manyan bujima da 100,000 kaza ba a iya hakuri to daman su kan arna daman ai su cin mushe ma halal ne a wajensu to amma duk da haka su ma suna kyama in mushe ne ba su suka yi kashe ba suna kyama sa bai da daraja to amma abin da ake sai a yanka a ce musulmi ne yanka sai kawai a je a yi musu ciniki a rage musu farashi ka ci kudin mushe ka ci haram ana yi wa raguna haka da ake dauka a kai da awaki da tumaki duk ana kaiwa kai hajja ki ma in ya mutu a hanya suna yanka su bayar su ce a je a ci su karbi kudi kawai dai abin da ake bukata a samu kudi Allah ya haramta cin mushi Allah ya haramta cin jini ko shan jini bi wuka abin da ake nufi da jini bi wuka wato jinin da aka yanka shi aka tare shi ana yin tsafi da shi akwai waɗanda in sun yanka dabba sai su tare jinin a bokiti ko a daro ko a wani faranti sai a zo a hada shi a zuba shi a kwano a tafasa shi sai a dafa shi sai a rinka ci wannan haramun ne daman masfuhan cin naman alade alade mugun dabba alade Allah baya son alade lahma khinzir shi kan ko da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aka yanka shi haramun ne shi yawa ba wai ana nufin mushin alade ba a'a ana nufin naman alade Allah baya son alade to shine bambancin musulmi da kafiri shi ko musulmi shi kafiri kaga shi ba ruwansa zuwa yake ci alade to amma bincike ya nuna mana shi ma ana samu daga cikin musulmi waɗanda suke tafiya ta hanyar kasuwanci su je wasu jihohi wanda ba na musulmi ba su shiga hotel ɗin su suna cin abinci
ana ba su nama a ciki, kuma abincin an dafa shi da nama, miyar an yi ta da naman alade, saboda alade yana cikin dabbobin da suka fi kowane dabba kitse da maiƙo. Da haka ana amfani da shi da an shimfiɗa kitsensa a cikin wato tukunyar miya, to ba sai an sa manja ko man gyaɗa ba. To idan mutum ba ya yi da gaske ba, in ya je hotel, hotel ɗin su suke cin abinci, in bai tambaya ba, in bai bincika ba, za a je a zubo maka shinkafa da miya, ka ga mai a kwance, amma man alade kake sha. Sai ka bi a hankali, ƙwarai da gaske. Ni din nan na je lokacin da muka je service Benue, a Benue ne service, muka je za mu ci abinci irin a waje ɗin nan, an fito daga camp. Mun je mun zazzauna, an miƙo mana abin nan, irin kati ɗin nan abin nan abinci. Na ga wata miya malam gaba ɗaya mai ƙone a kanta, tana taɓa raka raba. Na ce wani, kai, ya kamata mu bincika wannan miyar nama menene. Muna tambaya, suka ce na alade. Na ce to, sai na haɗa rigata na yi gaba. Allah ya taimake mu da mun ci nama alade, don ba abin da ya dame su, zubo mana kawai za mu yi mu ɗebe shi, za su zubo mana ne mu kwashe shi kuma mu biya kuɗi. Allah kiyaye. So ya kamata a kiyaye, mutum ya tambaya. Mun je wani hotel a Lagos wata rana, shi ma babban hotel ne, irin 5-star hotel haka, wani abu ya kai mu haka, irin buffet, abinci da ake sa buffet, wanda za a jera kawai ɗebi da kanka. Manyan hotel haka ake ɗebi da kanka, ka biya kuɗin hotel kawai da safe, in ka je komai za ka ɗiba kawai. Ga namomi kala. Wani ya bi layi yana ci, yana haɗama, yana ta ɗiba. Na ce, kai, ka nutsuwa. Sai da ya je cika filet ɗinsa, da na zo na tambaya, sai suka ce, ai, ga shi kaga an rubuta, this na halal meat, this raw na haram meat. Su kansu arnan suna rubuta halal haram. Ta ce nan gurin, wata mace ne ke gani, ta ce wannan din nan naman kare ne da alade, duk a shimfiɗa nan. Ga ɗan uwana kuma ya je ya cika filet ɗinsa, shi haɗaman me. Zai ja girki na banza. To wallahi sai an kula. Kuma a yawanci manyan hotel akwai wannan, wallahi naman alade din za ka ganshi a fili. Saboda akwai wanda zai zo a hotel din shi kuma ya ce shi naman kare yake so. Wani naman alade yake so. Wani naman kaza yake so. To sai an kula musulmi. Saboda haramun ne cinsa. Aulama khinzirin, Allah ya ce kazanta ne kuma fasikanci ne wanda aka halatta shi wato ba dan Allah ba. Wasu malamai suka ce illa ma yutla alaikum, ba abinda ake nufi abinda za a karanta muku nan gaba ba. Ina fata ana fahimta, kamar yadda zahirin fi'ili mudari'i din yake nunawa. Ina fata ana fahimta. Allah dai ya yi musu bayani ne su nisanci abinda dukkan ya haranta musu bai halatta su ci ba, kamar yadda ya faɗakar a wasu wurare wanda ambaton su ya riga ya gabata. Allah ce fastanibu rijisa minal awzani wajtanibu qawlaz zur. Ka karanta fastanibu rijisa minal awzan, ku nisanci dukkan abin da yake kazanta ne, abin da yake na haram ne, na gumaka. Al awzan ana nufin wato gumaka. In an ce rijis shine ash-shay'ul mustaqasu, abin kyama. Minal awzani, wannan min din bayaniya ce. Ku daina bautan gumaka, shi ne al-asnam. Abinda ake nufi bauta wa duk wani abin da bai cancanta a bauta masa ba, kuma ba Allah ba ne, ka'inan man kana, ko waye wannan abu. Ko mutum ne aka bauta masa ya zama wasan, ko dabba ce aka bauta mata ta zama wasan, ko dutse ne aka bauta mashi ba Allah ba ya zama wasan. So fajtanibu rijisa min al-awthani, bautawa dukkan abin da bai cancanci a bauta masa ba na daga cikin gumaka, shine wato duk wani abun bauta ba Allah ba, shine in dai an bauta masa to ya zama wasan kenan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta bautar gunki, ya haramta mu'amala da gunki, kamar yadda yazo ya haramta bautar rana, bautar wata, kamar yadda Qur'ani yayi bayani la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kar ku bautawa, kar ku yi sujada wa rana duk girmanta duk matsayinta, kada ku yi sujada wa wata duk girman wata duk matsayinsa. Ku yi bauta wa Allah da ya halicce su, kar ku bauta wa na ɗan adam a cikin kabari. Akwai masu zuwa suna bautar wasu manyan mutane saboda sun yi ilimi, ana ganin waliyai ne ko ana ganin shehunnai ne ko ana ganin wasu bayin Allah ne masu matsayi duk matsayin mutum duk daukakan mutum duk shaharar mutum duk walittakan mutum bai cancanta idan ya mutu aje kabarin sa a bauta masa ba haramun ne bauta wa kabari ba wai kabari ba rayayye ma haramun ne ka bauta masa ballantana wanda ya mutu ya zama mushi ya kamata mutane su kiyaye amma abin tausayi har yau a kasar Hausa musulmin mu musamman tsofaffi da dattawa daga cikin mu har yau ba a daina zuwa hubbarin shehu ana bauta ba duk da ana kokari daidai gurgudu wajen rage abin amma wallahi har yau idan ka je kabarin shehu zaka tarar da mutanen kauye da suke zuwa suna zuwa suna bin kaburukan nan suna roƙon su suna addu'a duk wanda ya je gindin kabari ya daga hannu ya roki wannan kabari ya zo da bid'a babba kuma idan yayi kudirin cewa kabarin nan shine mai bayarwa shine mai hanawa ko zai iya bashi ko zai iya hana shi to ya zo da shirka har yanzu akwai mutanen da idan ta take musu al'amura ya tsaya musu a duniya to makabartu suke bi suna bin kaburukan wasu suna zuwa suna roƙon su ku anan bangaren Allah ya kubutar da ku ba ku san da wannan ba shi yasa za ku ji karatun wani ba wuya za a yi mutum ya je kabari wallahi akwai inda ake zuwa ana bauta kabari malam a bauta masa sosai a yi mai sujjada a roƙe shi idan an shiga bala'i akwai masu bautar rana idan rana za ta faɗi su kira shi su kira rana su bauta mata in ta fito su bauta mata akwai masu bautar wata idan wata ya kai 13 14 ɗin nan akwai masu bauta mata kuma duk a cikin Najeriya kuma a arewa fa ba wai a kudu ba a arewa wannan ba karamin tabewa bane suna bukata wato na wa'azi Allah tabaaraka ta'ala ya dada ainihin wato kazantar da wannan abun yace arjisa min al-awsani yace kuma wace ce ne bu kaulan zu ku ne san ci ƙarya in an ce al-qawlu zur ana nufin al-kadhib al-batil wa kullu qawlin ma'ilin 'an al-haqq fa huwa zur malamai suka ce duk zancen da ya kauce wa gaskiya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu da ƙarya duk zancen da aka faɗe shi ba daidai ba shine zur wajtanibu qawla zur ai wajtanibu al-kadhib ku nisanci ƙarya ya ku musulmi dan Allah ya faɗa cikin hadisi wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya ya saba da aikata wannan ƙarya din har sai in an rubuta shi a wajen Allah makaryaci ne ma'ana yawan yin ƙarya zai sa Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta mun bawa na wane sunansa makaryaci a cikin littafinsa ba za ka taba tuba daga wannan ƙaryar ba har ka mutu ƙarya za ka ringa yi to makaryaci kuma dan mutane to Allah ya ce mu nisanci wato zance na ainihin wato ƙarya zancen da ya karkace daga gaskiya kalmar zur din wato asalin maddar daga ita zur din daga al-wirar ake cewa ko al-izwirar ana nufin al-mailu kamar yadda Allah ya ce wattara shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim kalmar tazawaru an kafihim ai tana nufin jamilu karkata karkacewa to ku daina yin magana kuna yin ƙarya ina masu cin abinci da ƙarya ina masu cin abinci da ƙarya mutum yayi ƙarya ya samu abin da zai ci ƙarya ta zama ruwan dare ƙarya a ko ina kawai ƙarya har ta kai ga yanzu manyan mutane ma suna yin ta da ba a san manyan mutane suna ƙarya ba amma yanzu yanayi ya sa manyan su suka fi ƙaryar ba mutum ya shiga gidan rediyo ya biya kuɗin airtime ya share awa guda yana muku ƙarya kuma wannan duk bayanan da yake fara duk ƙarya yake baya jin kunya baya tsoron Allah waɗanda suka zo suka rako shi yana wannan maganar su sun san makareci ne ƙarya yake shi ma ya san shi ƙarya yake gidan rediyon da yake bayanin su ma sun san ƙarya yake amma yazo a hada kuɗi a basu kawai yazo ya ƙarya sai tafi a halakar da mutane a tafar da su musamman 'yan siyasa masu alƙawarin ƙarya shi yasa rayuwar ba albarka ka je can ka musu ƙarya ka je can ka musu ƙarya ka tara rayuwarka akan ƙarya haka mutum zai zo ya ƙare shekarun baya jin daɗi baya da cikakken bacci baya da hutu mai kyau iyalinsa ba su samu ganinsa ba ƴan uwansa bai iya taimaka musu ba abubuwan da ya kamata ya yi bai samu ya ba nan da nan kamar mafarki sai ga shekara huɗun nan ta wuce ya cika wa mutane ƙarya bai musu abin da ya kamata ba. Mun san cin ƙarya da mu'amala da ƙarya. Ƙarerai din nan ana yin su a cikin abubuwa da yawa, a cikin aikin gwamnati, a cikin harkar kasuwa, a cikin mu'amala, hatta a cikin harkar addini akwai masu ƙarya. Mutum ya zo da sunan addini da kayan rawani da komai da cerbinsa, amma mugun maƙaryaci ne. Ƙarya a gida, yau ƴaƴanmu sun san muna musu ƙarya. Wani yaro ya samu babansa, ya same shi irin yara masu basira ɗin nan. Ya ce, "Baba?" Uban ya ce, "Na'am." Ya ce, "Ashe na mun manya suna ƙarya?" Ya ce, "Ya aka yi?" Ya ce, "Kace za ka taya min keke." Tun ba yau ba kake taya, za ka taya min keke, ina ci jarabawa, za ka taya min keke, ina ci jarabawa. Kuma na ci jarabawa nan, kastam, na da ce sakantam. Tun muna ajibi ina ke cikin jarabawa, har yanzu ba ka taya min ba. Ashe manya suna ƙarya? Uban nan ya yi shuru, ya ce, sai ya ce, "To da na ce zan saya maka, na gaya ma yaushe zan saya, ai zan saya ɗin, ka ci gaba da cin jarabawar, zan saya." Ya gane, yara ne masu basira. Wani yaron cewa ya yi wa ubansa, ya ce, "Babanmu mugun maƙaryaci ne wallahi." Yaro ne ya buɗe baki yake gaya wa abokanansa, ya ce, "Da, babanmu mugun maƙaryaci ne." Ma'ana ubansa akwai zura ƙarya. Me ya faru? Saboda uban kawai baya kare mutuncinsa, yana yi wa yara ƙarya. Yaran wannan zamanin, ina gaya maka, wallahi sun fi iyayensu mata ma wayo. Suna kallon ka. Kuma ɗan ƙaramin yaro, wallahi yaron da bai wuce shekara kaza ba, zai baka mamaki in yana baka labari, in yana gaya ma. Shi yasa ku mu'amalanci ƴaƴanku da gaskiya kawai. Mutuncin kai ku mutu a gurin ɗanka. In aka fara ƙaryata ka a gidanku ko a gidanka, to in ka fito waje aizan canka ya ƙare. Allah ce, "Hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bih." Na'am.
"Hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bih. Wa man yushrik billahi fakannama kharra minas samaa'i fatakhthafuhu at-thayr."
Na'am. Idan kun kasance akan abin da Allah ya umarce ku na kiyayewa da nisantar waɗannan abubuwa da aka faɗa, ya ku mutane, ku nisanci bautar gumaka, ku nisanci girmama gumaka, ku nisanci faɗin magana wacce take ba ta daidai ba. Haka kuma halinku, yani walikun sha'anukum wa halukum asabatu ala dinil haqq, ku zama masu tabbata kuma akan addinin gaskiya, shine hunafa alillah ghayra mushriki nabi. Idan an ce hanif, hunafa jam'i ne na hanif, alhanif shine alma'ilu anil adyanil batila, wanda ya kauce wa addinai na bata, ila dinil haqq, ya dawo kan addinin gaskiya. Kamar Allah yana cewa ku zamanto masu barin addinai wanda yake ba na daidai ba, ku tsaya akan addinin musulunci, addinin gaskiya, addinin ikhlasi, addinin bautawa ubangijin da ya halicce ku kuma ya halicci komai. Wannan jumla tana ƙarfafa abin da ya gabata ne na girmama hurumatillah din. Daga cikin girmama hurumatillah, mutum ya zamanto tsaye akan addini, ka zama kana yin musulunci na gaskiya, ba musulunci wanda yake halfway ba, rabi da rabi, kana yi kamar ba ka yi, in an je cikin can kana tare da su, in an zo nan kana tare da su. A wujubu tamassuki bima ahalla Allah wal bu'd amma harrama, aya tana nuni akan wajibi mu rike da abinda akan abinda Allah ya halatta, kuma mu nisanci abinda Allah ya haramta. Allah ya ce ku nisanci dukkan waɗannan abubuwa, kuna zamanto masu tsayawa akan addini na daidai, ku kauce wa addinin da yake ba na daidai ba. Allah ya ce man yushrik billah duwa ghayra mushriki nabi, kar ku shirka da Allah, kada ku hada Allah da kowa wajen bauta. Wa man yushrik billah, duk wanda ya shirka da Allah, ya hada Allah da wani wajen bauta, to ku dauka fa ka annama kharra minas samai, kamar mutum ne da ya rikito daga sama, fatakhtafuhu at-tayru, tsuntsaye suka ciccizge shi, suka yayyaga shi, aw tahwi bihi rihu, ko iska ta dauke shi ta wullar da shi, ta zubar da shi fi makanin sahiq, a wuri wanda yake mai nisa, mafi nisan nisa shine makanin sahiq, ai makanin ba'id, ashadda al-bu'd. Da kai shirka da Allah, ka ji sakamakon yin shirka da Allah wallahi kamar a ce ka fado ne daga can sama fa kafin ka zo tsuntsaye sun cinye ka an yi kace kace da naman ka an zo an watsar da kai a cikin daji wuri mai mala'in nisa kaga yana ma babu kai ba komai kenan to wannan shine sakamakon mai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala gobe insha Allah ta'ala zamu dora akan wannan aya ta bayani akan shirka da Allah Allah ya kare mu da shirka Allah ya sa mu zama mu'minai masu ikhlasi masu bauta wa Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh